Jumper.
É um dos programas da Voz da América que bate.
Sashen Hausa da Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makeri ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 13 ga watan Oktoba shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa Babban Bankin Najeriya CBN ya dage haramcin canjin dala na Amurka da ya dora akan wasu kayayyakin masarufi da kuma kayan bukatun yau da kullum. Muna kuma dauke da rahoto akan wani taron karawa juna ilimi ga makiyaya a garin Gwandare na jihar Adamawa Jamhuriyar Kabaru. Za mu kuma kawo muku maimakon rahoto na musamman akan matsalar tsaro da ake fama da shi a arewacin Najeriya da ma wasu sassan kasar baki daya, da kuma irin kokari da wato mahukunta ke yi domin magance wannan matsala. Muna kuma dauke da labaran wasanni daga Jamhuriyar Kamaru wanda Muhammad Awal Garba zai gabatar mana, amma kafin nan ga Zahra da cikakkun labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da wannan lokaci. A yau Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden zai je Philadelphia don tattaunawa kan kokarin da gwamnatinsa ke yi a cikin gida, wanda suka hada da samar da ayyukan yi da saka hannun jari kan ababen more rayuwa. Sannan mai yuwa ya amsa tambayoyi daga 'yan jarida kan yakin Isra'ila da Hamas. A ranar Laraba, Biden ya gana da shugabannin Yahudawa a fadar White House game da kudirin gwamnati na kuftar da mutanen da aka yi garkuwa da su, ciki har da Amurkawa, wanda kungiyar Hamas ta yi garkuwa da su a harin kwantan bauna da ta kai kan Isra'ila a ranar Asabar din da ta gabata. Biden ya ce, muna son mu bayyana a fili cewa muna aiki kan kowane sashe don ganin an kubutar da 'yan Isra'ilan da aka yi garkuwa da su, ciki har da tura kwararru don ba da shawarwari da kuma taimakawa a kokarin dawo da su. 'Yan jarida da al'umma suna son su san irin kokarin da muke yi don ganin an dawo da waɗannan mutanen gida. Ba zan iya dawo da su ba, amma ina tabbatar muku muna iya kokarinmu don ganin sun dawo gida lafiya. Akwai abubuwa da yawa da muke yi, ba zan yi ƙasa a gwiwa ba don ganin an dawo da mutanen gida. Hamas ta shaidawa fararen hula da su yi watsi da kiran da dakarun Isra'ila suka yi na cewa fararen hula fiye da miliyan ɗaya su yi ƙaura zuwa arewacin Gaza da ke yankunan kudanci cikin sa'o'i 24 domin kiyaye lafiyarsu. Kungiyar mayakan ta kuma ce hare-haren da Isra'ila ta kai a cikin sa'o'i 24 da suka wuce sun kashe 'yan Isra'ila 13 da wasu 'yan kasashen waje da suka yi garkuwa da su. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya gana da Sarki Abdullah na Jordan a birnin Amman, inda kuma zai gana da shugaban Falasdinawa Mahmud Abbas. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya isa Isra'ila don ganawa da manyan shugabannin gwamnati. Majalisar Dinkin Duniya ta ce mutane 140,000 sun rasa matsugunansu a Gaza. Isra'ila ta ce an kashe mutane 1,300 a harin na Hamas. Ita kuma Gaza ta ce an kashe mutane 1,500 a hare-haren mai da martani. A yau Juma'a, ma'aikatan tsaron Burtaniya ta ce kwanaki 21 kenan da jiragen sama masu dogon zango na Rasha suka kaddamar da farmaki akan Ukraine. Ma'aikatar ta ce Rasha ta kai irin wannan hari a farkon wannan shekara daga ranar 9 ga watan Maris zuwa ranar 28 ga watan Afrilu. Ta ce jinkirin da aka samu na kwanaki 51 mai yiwuwa ya faru ne saboda karancin kayan yaƙi da Rasha za su yi amfani da su bayan yaƙin sunkuru da suka kai kan ababen more rayuwa a Ukraine. A cewar ma'aikatar, jinkirin mai yiwuwa ne saboda Rasha tana alkinta makamai masu linzami na AS-23 da kuma yin amfani da lokaci don ƙara adadin makaman da za su yi amfani da su kafin kai manyan hare-hare a kan Ukraine. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na yau da kullum cewa Amurka tana sanya takunkumi kan kamfanonin da suka keta ƙa'idojin farashin man fetur na Rasha. Yana mai cewa yana da muhimmanci a ci gaba da matsin lamba da kuma hana Rasha damar ba da gudunmuwar ta'addanci ta hanyar duk wani albarkatun makamashi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun soki lamirin ƙasar China bayan da rahotanni suka bayyana cewa Beijing ta tilasta wasu 'yan Koriya ta Arewa su 500 da suka gudu komawa ƙasarsu. A cewar wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin 'yan Koriya ta Kudu da ke aiki tare da 'yan gudun hijirar Koriya ta Arewa, an tura waɗanda suka tsere zuwa kan iyakar China da Koriya ta Arewa a farkon makon nan, jim kaɗan bayan kammala gasar wasannin Asiya ta shekarar 2022 da aka gudanar a birnin Honzu na ƙasar China.
Ta gaida Zara da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a sanar wanda babban bankin Najeriya CBN ya fitar, ya ce ya dage haramcin canjin dalar Amurka ga wasu kayayyakin masarufi da kuma bukatun yau da kullum. Ga wakiliyarmu Rukayya Basha daga Abuja da cikakken rahoto.
A sanarwar da babban bankin Najeriya CBN ya fitar mai dauke da sa hannun babban daraktan sadarwar bankin Isa Abdulmumin, ya bayyana cewa ta dage haramcin canjin dalar Amurka ga wasu rukunin kayayyaki su 43 a wani yunkuri na bunkasa tattalin arzikin kasar da kuma tallafawa musayar kuɗi. Waɗannan kayayyaki da aka dage wa haramcin canjin dalar Amurka sun hada da shinkafa, manja, siminti, nama da sauran nau'ikan kayayyaki 39. Idan za a iya tunawa, gwamnatin da ta gabata ne ta kakaba haramcin canjin dalar ga waɗannan kayayyaki a shekara ta 2015. A hirarsa da muryar Amurka, sakataren yaɗa labarai na manoman Najeriya Reshen Afan Muhammad Magaji ya ce sun yi farin ciki da jin labarin dage haramcin canjin ta dalar Amurka da babban bankin Najeriya CBN ta yi.
Yanayin da ake ciki na matsi da talauci da rashin abinci da fama, saboda haka duk inda aka kawo hanyar da za a samu sauki, mu kungiyar manoma a bayan wannan sauki muke, muna fata a samu sauki, Allah mu samu sauki, manoma mu samu sauki, makiyaya mu duk Allah mu samu sauki. Wannan shine fatan mu. A koma shinkafa ta yi kasa, duk abin da zai kawo nakasu ga manoma da numan kansa ba mu sonsa, domin in aka zo aka kawo kowane irin abu, bayan manoma sun riga sun sha wahala, sun kashe kudin su, sun koma kan noma shinkafa don kawai a ciyar da kasa. Sannan al'umma ta riga ta saba da cin abincin da ake nomawa a kasa, yanzu aka koma cewa za a ci gaba da shigowa da shinkafa irin na da, sannan ya zama zai zama daga nan ba magana noman shinkafa, to wannan bai yi ba gaskiya.
Baffa Haruna Barjoga mamba ne a kungiyar muryar talaka a Najeriya ya ce dage wannan haramcin canjin kudin dalar Amurka ga 'yan kasuwa da babban bankin Najeriya ya yi ya faranta musu, domin zai rage musu wahalhalu da kuma takaita hauhawan kayayyakin amfanin yau da kullum.
Matsayina na dan Najeriya, ina lale marhaban da wannan labari wanda ya faranta min rai, ko kuma in ce ya faranta wa al'ummar Najeriya rai. Domin wannan dama da aka bada, insha Allahu zai zama silar saukan kayayyakin masarufi, wanda a yanzu muke fama da matsala da tsada na abin da talaka zai sa a bakin salati. Lale marhaban da wannan labari da muka ji daga babban bankin Najeriya.
Shin koyaya manazarta tattalin arziki ke ganin dage haramcin canjin dalar Amurka da babban bankin Najeriya ya yi? Dr. Abdullahi Bukata manazarci ne kuma masanin tattalin arziki a Jami'ar Bayero da ke jihar Kano.
A lalle kam wannan mataki na babban bankin Najeriya mataki ne mai kyau, wanda kuma ana sa ran zai taimaka kwarai gurin farfadowa da kuma haɓaka tattalin arzikin Najeriya. Zai taimaka gurin a samu karuwar yawan waɗannan kayayyaki a cikin ƙasa. Dama kayayyaki ne na masarufi da ake buƙatar su. Idan ya kasance za a samu canjin kudaden ƙasar waje ta hannun babban banki cikin sauki, a shigo da su, to za su samu su shigo da yawa, kuma su kusan wadatar da al'umma su biya bukatunsu. Wani abin alheri shine ana sa ran farashin su zai sauko, to kuma za a samu karuwar ayyukan yi, al'umma za su samu ayyuka yadda ya kamata. To hakan kuma ana sa ran zai taimaka wajen daidaita wato shi musayar kuɗin darajar misali kudin na kasashen waje da naira ta mutu gida sai taimaka inda abubuwa sun tafi da kamata gurin daidaita darajar naira kuma ya dan farfado da darajar ta.
Yanzu dai abin jira a gani shine yanda babban bankin kasar CBN zai wadata yadda canjin dalar zai kasance. Ganin cewa a baya bankin ya sha alƙawarin hakan sai dai ba a gani a ƙasa. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
To madalla a gaida Ruqayyah Basha da wannan rahoto. Kamar yadda aka san yankin Adamawa Jamhuriyar Kabaru da Noma, yanzu yankin ya zama cibiyar samar da madara a kasar domin fahimtar da batun kiwo ga kungiyar ACEFA tare da haɗin gwiwar ma'aikatar noma wato na kiwon dabbobi da sun hada wani muhimmin taro na sanar da mahalarta yadda ake gudanar da wannan aikin. Masu ruwa da tsaki na wannan fannin sun haɗu a Gwandare domin musayar ilimi ga wakilinmu Rabiu Muhammad da ƙarin bayani.
Shirin inganta gogayya na iyali manoma da makiyaya ya ɗauki ƙahon bijimi ta hanyar shirya taron bita a Gwandare tare da haɗa dukkan masu ruwa da tsaki da ke wannan fannin. Buba Mumini shine koditan ƙasan.
Notre pays produit selon le chiffre du BNPA environ 166.
Lalle akwai ƙasashe da suke samar da tan 166 a cewar ma'aikata mai kula da kiwon dabbobi a nan ƙasan. A bisa kuma la'akari mu bukatar mu ina kaiwa wato tan 500 a kowane shekara abinda bai samu a kowane lokaci. Saboda haka dole ne a sama mana dabbobi da suka dace wanda kuma za su bada wato irin adadin madaran da ake da bukata a kowane shekara. Don haka she wato gwamnati ta hubasa domin sama mana dabbobi da kuma magunguna da kuma kayan aiki da ya dace domin a samu a cimma wannan bisa la'akari da waɗannan alƙawuran shiga cikin aiki tare da matsaloli da aka fuskanta na ɓangaren kiwo da aka bayyana. Sanannen magani da aka yi la'akari da cewa babban abin da ya rage shi ne rashin yawan amfanin gida wanda aka kiyasta lita 2-4 a kowace rana. A yanzu ya tashi daga lita 2-10 a kowace rana. Muhammad Mustafa producer ne a Tinyar.
On va encore mieux produire et en grande quantité parce que actuellement
to zamu iya bakin kokarin mu domin samar da madara a wadace kamar da sauran makiyaya suke yi a wasu sassa daban. To amma domin cimma wannan bukatan mu ma muna da bukata wato a sama mana dabbobi da suke zuwa daga kasashen Turai domin mu ga mu ma muna kiwon yanda ya dace.
On a espoir d'avoir cette qualité des animaux pour donner beaucoup de lait.
Shanu da aka shigo da su daga Faransa sun haɓaka noman madara a yankin Adamawan Kamaru. Adadin madara da ake samu ya tsere na wasu yankunan Fintinkau tun watan Afrilun shekara 2021. Samar da madara na da alfalu sosai wajen kare masu amfani da shi daga cututtuki bayan biyo shan, in ji wani masani. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan Gwandare, cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammad Rabiu da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman a kan matakan da mahukunta a Najeriya ke ɗauka wurin shawo kan matsalar rashin tsaro a ƙasar. Ga Zainab Babaji da rahoto.
Rashin tsaro a sassa daban-daban na Najeriya na ci gaba da kasancewa babban kalubale ga ci gaban kasar a fannoni daban-daban. Yawaitan garkuwa da mutane don karɓar kuɗi ya kasance kamar kasuwanci ga masu yin sa. Kashe-kashen mutane daga ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a arewaci da kudancin Najeriya ya zama ruwan dare, inda a yanzu haka jama'a ke zaune cikin fargaba. Ba sa iya gudanar da harkokin kasuwanci, noma ko kiwo cikin walwala, lamarin da ya ƙara janyo mummunan talauci ga mafi yawan al'ummar ƙasar. Masu ruwa da tsaki na kan lalabo hanyoyin faɗakar da jama'a matakan fahimtar juna da samun natsuwa, musamman a wuraren da ake samun tashin hankali sanadiyan saɓanin ra'ayin addini, siyasa ko ƙabilanci. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau, Honorable Musa Ibrahim Ashoms, yace zaman lafiya ne kadai zai ba hukumomi sukunin kirkiro da matakan ci gaba.
Muna jan hankalin jama'a domin su yi zaman lafiya a yi zamantakewa na lumana na mutunci da adalci, saboda in aka yi haka an fi samun ci gaba. In aka yi haka za ga cewa mu'amala da mutane ya fi sauki, amma a ce an zauna a cikin gari a da hargitsi da sauran zikin ga dole hankalin kowa ya tashi. Saboda haka muke kira a matsayin mu na gwamnatin jihar Filato a karkashin shugabancin mai girma gwamna Kallan Manasa Mustuwan ga 'yan al'umman jihar Filato da kowa da ke jihar Filato a yi zaman lafiya da zamantakewa. A yi zaman lafiya kuma muna roƙon Allah ya ba mu lafiya.
Akwai waɗansu sabbin matakai da za ku sa domin ganin cewa mutane sun fahimci juna sannan kuma sun rungumi wannan zaman lafiya?
Da farko malaman addini da kuma malaman gargajiya da shugabannin unguwanni su ma suna da rawar da za su taka domin zaman lafiya ba harka ce ta mutum guda ba. In gwamnati ta ce a yi zaman lafiya ko mutane suka ce ba za su yi ba, kaga ba za a tozarta musu ba. Saboda haka yana da kyau kowa ya gane cewa zaman lafiyan ya fi sauki. Domin kwanakin baya in kika je wani unguwanni a jihar Filato za ki ga da musulmai da kiristoci, amma yau an ware gari, an ware gari ga wayannan suna hagu, wayancan suna dama. Duk da za ka ga akwai abubuwa da yawa da za kake morarsu, yanzu ba za ka more su kamar da kake yi ba da. Ko kun aka zo gari aka ce an fada, sai ki ga mutane sun watse. To ya fi sauki a ce ana zaman lafiya, ya fi sauki a ce jama'a su ma sun gane cewa zaman lafiyan ya fi sauki. To misali mu muna tunani da farko sai mutane sun yadda da kansu cewa za a yi zaman lafiya. In ba su yadda ba to ko ma wani irin harka ce ka kirkiro ba zai kawo zaman lafiya ba. Amma a matsayin mu na gwamnati ba za mu naɗa hannu mu bar mutane su tada mu saurin hankali ba. A kungiya da kika sani wanda ake kira Operation Rambo muna kokarin farfado da ita.
Wannan kungiyar tsaro kenan.
Tsaro na Operation Rambo kuma za a dawo da ita kuma a farfado da ita, saboda za a kawo mutane daga unguwanni da kuma su 'yan banga da 'yan sintiri su ma za mu karfafa su saboda maganar zaman lafiya. Amma inda na faɗa in malaman addini, malaman gargajiya masu sarauta da kuma shugabannin unguwanni da kuma su jama'an kansu in suka yadda a yi zaman lafiya, zaman lafiya za ta samu.
A kwanan nan ne rundunar tsaro da ke aikin wanzar da zaman lafiya a jihar Filato ta yi nasarar tafke mutane da dama waɗanda ta zarga da aikata laifuka daban-daban da suka haɗa da kashe-kashen mutane, fashi da makami, garkuwa da mutane da sauransu. Malam Sani Suleiman da ke aikin zaman lafiya ya ce hurumin jami'an tsaro ne musamman ma 'yan sanda su kamo masu laifi don hukunta su.
Jami'an tsaro muka kalli 'yan sanda ta hannu ɗaya suna da alhakin gudanar da aikinsu ta kama waɗanda suka aikata laifi da kuma gudanar da dukkan binciken da ya kamata su yi a cikin wasu awoyi ko lokaci takaitacce ba tare da sun wulakantar da dan adam takan wanda suka kama ba, sannan su hanzarta gabatar da su masu wanda ake zargi da laifi a gaban kotu. Dukkan wani wanda ake zargi da laifi to ka'idar doka tana kallon shi a matsayin wanda bai aikata laifi ba har sai in shari'a ta tabbatar da wannan laifin. Kamar jihar Filato misali mu ce irin tashi-tashi hankula da ake samu da abubuwan da suke faruwa a wasu yankuna na kananan hukumomi ko kuma kamar jihar Katsina da na faɗa ɗazu da kuma ma wasu jihohin irin su har a kudancin Najeriya irin su jihar Imo da makamantansu. To akan samu ko dai aikata kisa na mutane ko kuma kai hari ga wasu garuruwa da makamantansu. Wanda mukan ga yanayin yakan kai ga har aikin yakan wuce aikin yau da gobe na 'yan sanda har sai an kai ga an kawo sojoji domin samar da abin da Turanci ake kira peacekeeping. Wasu lokuta matakan da jami'an tsaron sukan ɗauka yakan zama mataki ne na ba sani ba sabo domin kauce ma ƙara ta'azzaran yanayi. To a cikin yanayin aiki da nakan yi da jami'an tsaro akwai tattaunawa da muka taɓa yi da ya shafi irin wannan yanayi, misali yadda jami'an tsaro za su zo su killace wani yanki na al'umma da wani abu ya faru su kuma kama dukkan wanda suka iya samu su kama a lokacin. Bayanin da su jami'an tsaro suke a gefensu shine cewa sukan tsinci kansu wani lokaci a yanayin aiki wanda suna da bayanai ingantattu ne domin laifi ya faru, amma kuma sun kasa samun haɗin kan da suke bukata na yadda al'umma za su taimaka musu don isa ga wanda suka aikata laifin. To yayin da suka yi kan mai uwa da wabi wannan yana ba su damar mutanen da suka kakkama kowa bai son ya zama ya zauna a hannun jami'an tsaro. So wannan yakan sa mutane su bude baki su ba su bayanan da suke nema. So hakan yakan taimaka musu gurin yin bincike wanda daga baya sukan zo su saki waɗanda suka kakkama.
Sau da dama ana zargin jami'an tsaron da aikata ba daidai ba ta hanyar cin zarafin waɗanda suke zargi da laifin kafin su kai su gaban hukumar da za ta yanke musu hukunci. Mr. Kichime Goyangwatao, mai sharhi kan lamura kuma ke fafutukar samar wa 'yan adam 'yanci, ya ce akwai ƙayyadadden lokacin da ya kamata mai laifi ya kasance a hannun jami'an tsaro.
Kwana-kwanan mun ji rahoto da shi Oga Oya James, mai magana da yawun Operation Safe Haven na Jos, operation ɗin da suke mata lakabin haƙorin damisa, ya ce sun yi kamu har mutum 91. Special operations suna da yanci su kamun wanda aka zarga don su mika wa 'yan sanda. Su kuma 'yan sanda doka riga ya ba su, su ma nan da nan dole ne su gabatar da mutumin da ake zarga gaban kotu. Kada ya wuce kwana ɗaya biyu, idan ya zama dole kwana na uku sun yi hakan. Gwamnati ta tabbatar da cewa daga yau babu ɗan sanda ko soji da zai kama wani da ake masa zarge kai ko da shi ne ya yi laifin. Idan kotu ba ta riga ta yanka shari'a akan ya yi laifin ba, to bai yi ba ne kawai. Saboda haka kundin ƙasa na Najeriya ta ce daga ila yau daga yanzu zuwa gaba muna buƙatar gwamnati ta tabbata cewa duk wani sharkwatar 'yan sanda ko kuma sashen hukumar sojoji rundunar sojoji da ta kama wani a tabbata an gabatar da shi gaban kotu. Saboda so da yawa ana cin mutuncin 'yan Najeriya, ƙasashe na duniya diplomatic ko masu yawon shakatawa tourism da kuma tourist gaba da idan muka ci gaba da irin wannan halaye shine yake kawo saka sunan Najeriya a cikin ƙasashe da ba sa ɗaukaka rayuwar dan adam. To kin ga wannan yana kawo mana ci baya.
Yayin da al'umma ke kokawa kan rashin tsaron, su ma jami'an tsaro na fuskantar barazanar rasa rayukansu yayin gudanar da aikinsu, inda sau da dama 'yan bindiga ke yi musu kwanton ɓauna su hallaka su. Domin kaucewa shiga hannun hukumomin tsaro, Malam Sani Suleiman ya buƙaci jama'a su rungumi zaman lafiya.
Wato laifi ba shi da addini ko ƙabila, don haka akwai Krista masu aikata laifi, akwai Musulmai masu aikata laifi, kamar kuma sauran ƙabilu da na faɗa. Don haka idan mabiya addinai daban-daban da al'umma daga ƙabilu daban-daban suka haɗa kansu cewa su al'umma ne, 'yan adam ne, kuma duk wani mai aikata laifi a cikinsu baya yi da sunansu ko da yawunsu, kuma wannan aikata laifin yana haifar da ci gaba da koma baya gare su, to haka zai taimaka al'ummai su yi aiki tare da jami'an tsaro don magance waɗannan ɓatagarin da suke cikinsu.
Masu iya magana dai na cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki, wasu ma kan ƙara da cewa ya fi sarkin ma da kansa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Yanzu kuma bari mu ɗan shakata kafin mu ci gaba.
Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilan makula da su tunda jirgin birnin Yamani shi jirgin birnin Ingila to ja kada da Italiya in ya dan foka ya kariya bakin wallahi dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rike kana ga cikin Lagos kuma ga
Badishin. Tuma dalla yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafa kasar Jamhuriyar Kamaru tana neman ta shiga cikin wani hali kasancewar shugaban hukumar kwallon kafar na kasar Samuel Eto'o yanzu dai yana takun saka da kamfanin da ke yi wa 'yan kasar ta Jamhuriyar Kamaru kayayyakin wasanni Koch na kasan Faransa. Sai dai yanzu haka shi shugaban hukumar kwallon kafa ya dauko wata company wanda ake kira One All, yanzu dai ita ce take ci gaba da yi wa kasar ta Kamaru kayayyakin wasanni. Sai dai Koch din na kasan Faransa ta gurfanar da hukumar kwallon kafa kasar Jamhuriyar Kamaru a gaban kuliya, wanda yanzu haka FIFA take kokarin ganin cewa sai dai kasar Kamaru ta amsa kira a gaban wannan kotu. Wannan ne yasa na hira da masoyin kwallon kafa kuma mai bin diddigi akan sha'anin wasanni na kasar Jamhuriyar Kamaru, Alhaji Habibu Inuwa, ga yadda hira ta mu ta kaya.
To malamin awal tambayan ka nan yana da ma'ana. Na farko shi Samuel Eto'o bai da matsala da Koch Sportive. Me yasa bai da matsala da Koch Sportive? Koch Sportive su ne suka dauki manajan din tafiyar da mayo da su wandunan da za a yi ball da shi, kuma sun dauka na shekara wajen hudu, to kuma ba su cika ainihin abubuwan da aka gaya musu ba, da yake za su dosa ba da mayo da kuma kudin da za su zuba ba.
To me dalilin da shi Samuel Eto'o ya fita daga cikin wannan al'amari ya je dauko wata company daban domin ta ci gaba da wannan ayyuka?
Dalilai na nan da yawa. Don kudin da aka yi za su dosa zubawa shi Equipe Nationale ba ta zubawa, kuma shi sa can gaba ya duba ya gani cewa shi kungiyar ball Kamaru tana bukatan kudi, shi sa ya je ya samu waɗancan suka shirya da za su zuba masa kudi.
All one ko?
All one.
To yanzu kana ganin wannan bai zai iya kawo wa club din kasar Kamaru, hukumar kasar Kamaru, wata cikas wadda kata da kasar Faransa?
Bai zai kawo wata cikas ba game da kasar Faransa, da yake kasuwa ne, yan kasuwa ne. To abin da ya kama kuma sha'anin kasuwa bai kawo sha'anin tafiyar da mulki ba.
To me yasa suka maka Samuel Eto'o da kuma hukumar kwallon kafa da kasar Kamaru a kotu?
Sun kai kotu don sun yi shan gaba, su ne ba su da gaskiya, don contract da aka yi na shekara hudu ne, kuma ba su zuba musu kudi, shi yasa ya kai. To da kuma da su takaddun da suka fito waya an ce wai kungiyar ball Kamaru za su ba da miliyan 7, ƙarya ne. Ita Koch Sportive ta ce ba za ta bata wa Embol Kamaru harka ba, shi dai an kai shekara 2024, shi dai an kai nan, sannan in an kai nan ne sannan za a yanke shari'a hutu. Duk waɗansu maganganun da kuke jin nan cewa ai an yanke shari'a ƙarya ne, shi dai an kai wannan lokacin.
Kai kana ka samu ne bai samu matsala da kowa ba kenan?
Ba matsala yanzu da kowa, magana na kotu.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kama.
To madalla a gaida Muhammad Awal Garba da wannan ne, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Majalisar wakilai na jam'iyyar Republican Steve Scalise ya sanar da yammacin jiya Alhamis cewa ya janye takararsa na zama kakakin Majalisar Wakilan Amurka bayan da ya kasa samun isassun ƙuri'un da zai lashe zaɓe. Scalise ya ce dole ne mu haɗa kanmu, amma ba mu yi hakan ba, har yanzu akwai wasu mutane da suke da wasu manufofi. Duk da samun rinjayen ƙuri'un jam'iyyar Republican a ranar Laraba don zama ɗan takarar kakakin majalisar, Scalise ya kasa samun rinjayen ƙuri'u 217, inda ake sa ran dukkan 'yan jam'iyyar Democrat ba za su kaɗa masa ƙuri'a ba. Tsohon kakakin majalisar Kevin McCarthy, wanda aka tsike shi a makon da ya gabata, ya rasa ƙuri'u 8 ne kacal na jam'iyyar Republican, amma kuma bai yanke ƙauna daga samun sake zabansa ba. Yawancin masu suka na jam'iyyar Republican sun ce Scalise ba shi da bambanci da McCarthy, kuma ba za su tattauna batun rage kasafin kuɗi da suke so a yi ba. Ana sa ran dukkan 'yan jam'iyyar Democrat su 212 za su kaɗa ƙuri'a ne ga shugabansu Hakeem Jeffries, wanda ya yi kira da a kawo ƙarshen tsaikon da ke cikin majalisar.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan dare. sai kuma da safe idan Allah kai mu za mu sake dawo muku da wani sabon shiri inda za mu kawo muku shirin a bagi huce yanzu wa madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da wannan shiri da kuma Fiona Wamayi wanda ta taimaka ta shirya wato shirin kenan da ba da umarni da kuma injiniya mu na wannan dare Mr. Rob McLean baba Yakubu makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku kwana lafiya Allah ba mu alkhairi da nasa amin sun ma amin.